أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله رب العالمين دك أن يبود بوديا سنتبت قعلا وأن يبامي إيقن هدوا أيو ديق وترمضان شكرا تدبو لأد لري هدود أربعين دبير وأن مسلاتي مع البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكي نمبر ننكن كما يدى أكا سابا دك شكرا من أقبات دا مدارسة نا القرآني awa misalin wannan lokaci kuma a kullum muna bayyana makasudi na wannan darussa din shine cewa wata ramadan wata ne na alqur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wata ramadan wata ne da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa kuma ya tabbata cikin hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ajwadun nas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril amma kyautarsa ta fi bunƙasa a watan ramadan yayin da mala'ika jibril yake gamuwa da shi yudarisu alquran suna karanta alqurani saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa yana yawaita karanta alqur'ani a watan ramadan kuma bayan haka yana da kyau a ce dukkan musulmi wanda yake karanta alqur'ani kuma yana gane ma'anonin da yake karantawa sakonnin da ke cikin alqur'ani domin alqur'ani an saukar da shi ne dan a karanta a fahimci ma'anarsa kuma a yake da shi shi yasa Allah ta'ala a gurabe da dama yake umarni da tadabburi na alqur'ani ma'ana a karanta a kokarin fahimtar abin da ke cikin alqur'ani har ma izargi ga waɗanda ba sa yin haka kuma Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira aw an wajhi Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha me yasa ba za su karanta alqur'ani da tadabburi ba shine a karanta a kokarin fahimtar sakonnin da ke cikin alqur'ani saboda haka sai zama al'ada mu anan a watan ramadan ana kokarin mu darasa alqur'ani ana karanta da kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani wannan kuma abu ne wanda yake mai kyau domin dama ce da ya kamata a ce mutane sun yi amfani da ita wajen kokarin fahimtar sakonnin alqur'ani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa da tawfiki cikin abin da zamu karanta ya ba mu ikon fahimta da kuma yin aiki da abin da muke karantawa darasi da ya gabata a watan shekara mun tsaya ne aya ta 60 innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wannan ayar ita ce inda muka kwana yau kuma Allah cikin ikonsa zamu tashi aya ta 61 inda mallan ya karanta wa minhumul ladina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Wannan aya ta 61 tana cikin jerin ayoyi da suke kunshe da wato daya daga cikin makasudi ko kuma mawdu'i na wannan sura ta suratul tauba. Suratul tauba daga cikin abin da take karantarwa shine bayani game da halayen munafikai da dabi'unsu da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fama da su a lokacin sa. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake mana bayani cikin wannan aya ta 60 a cikin suratul tauba game da yadda su waɗannan munafikai suke wato suka game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke jingina masa aibu. A baya akwai aya da muka karanta wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, cewa lokacin da manzo Allah yake raba sadaka, ma'ana zakka da yake rabawa, sai suke yin lamdu, ma'ana suke yin zinde, suna cewa wajen kasan da manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam wajen raba sadaka din, cewa abin da yake ba yin adalci a ciki. Kuma wannan jingina wa ma'aikin Allah aibu ne wanda bai cancanci a jingina masa wannan ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raddi ga wannan wanda ya faɗi wannan magana, yace in ban yi adalci ba sai ka gaya mun wani ne zai yi adalci. To saboda haka kuma ba su tsaya iya wannan ba. Wannan aya ta 60 sai Allah yake ba mu labarin irin abin da suke aikatawa a na jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wato wannan aibu na cewa shi ma'aikin Allah. Kaga a wancan cikin ayyukan manzon Allah ne suka jingina aibu ne cikin af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam, nan kuma cikin shama'ilinsa ne da dabi'unsa da halaye. Shine Allah ya ce wa minhumul ladina yu'duna an-nabiyya, a cikin munafikai akwai waɗanda suke cutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, wa yaquluna, cutar wanda suke masa shine fadin da suke yi cewa huwa udhun, cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi mutum ne wanda in an gaya masa magana baya cancancewa, karɓa kawai yake yi, yana karɓar duk magana da aka kawo masa. Abinda suke nufi da wannan shine in an zo an gaya masa magana shi ai kawai sai ya karɓi, ko da wasu irin magana ce, baya ainihin bincike a cikinta, baya yin bindiddigi. Sai Allah ta'ala ya ce kul kace da su udhunu khairin lakum, ka ba su labarin cewa da kuke cewa manzo Allah ina karɓan dukkan labarin da aka kawo masa, ai shi mai karɓan labari ne na alkhairi, udhunu khairin lakum, shi mai sauraron alheri ne daga gare ku. Ma'ana abin da yake karɓa na labari ko yake saurarawa a wajenku alheri ne gare ku haka, domin da za a ce za a bi diddigi da an tona muku asiri. Ma'ana abin da suke nufi shine sukan kawo hanzari wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin yadda ba ta fita yaki ko kuma suke aikata wani abu, sai su kawo uzuri, sai ai ga uzurin da yasa muka yi kaza, sai manzon Allah ya ce ku tafi shikenan. To suke cewa ai manzon Allah mai sauraron dukkan wata magana ce da ake kawo masa, baya tantancewa, ma'ana duk abin da aka kawo sai ya karba. Suna ganin wannan ai bai dace da shugaba ba. Sai Allah ta'ala ya ce kul kace da su ya kai wannan annabi udhunu khairin lakum, ai mai sauraron alheri ne a gare ku ba sharri ba, yasma'ul khaira fa ya'malu bihi, yana sauraron alheri ne kuma yana aiki da alheri, wala ya'muru bis sharri, kuma baya aiki da abin da yake sharri ne, ko da kun fada. Malamai suka ce ma'ana udhunu khairin abin da suke nufi shine annahu yasma'u ma yablughuhu ankum wa la yu'akhidhukum, ma'ana in yaje aka kawo masa labari ko ka kawo labari ga dalilin da yasa ba mu je yaki ba, sai yace to shikenan, sai ya saurari magana ko kuma ya karba. Wannan ko baya da cewa bai san abin da kuke aikatawa ba, bal ma Allah ta'ala ya riga ya ba shi labari na halayen, Allah ya riga ya nuna masa dabi'unku da halayen, saboda haka shi ne sauraron alkhairi ne a gare ku. Ai lakinnahu ni'mal udhun, ma dalla ga wannan mai sauraro ne, li'annahu udhun khair, domin ai sauraron alheri yake, ba irin yadda kuke zato cewa baya tantancewa bane, a'a ya san me kuke faɗa, ya san kuma cewa mafi yawan abin da kuke faɗa ba gaskiya bane, hanzarin da kuke kawowa ba hanzari ne na gaskiya ba, sai dai shi baya bin diddigi, mana ya yi kokofi na cewa sai ya gane abinda kuke koyewa kun kun fada sai ya kyale ku da Allah tunda ai Allah ne umarni a fita yake shi ya isar ne da umarnin Allah ko kuma da kun ki fita to Allah ta'ala shi ne zai muku hukunci sannan sai Allah ta'ala ya bayyana cewa shi manzon Allah yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina shi ai ne imani ne da Allah mana yana gaskata abinda Allah yake masa wahayi da shi bisa hujjoji da dalilai da Allah ta'ala yake wato haska masa ai sadduku billahi yana gaskata Allah saboda abinda ya kasance na dalilai da Allah yake nuna masa na wahayi wa yu'minu lil mu'minina sannan kuma idan mu'mini suka kawo masa labari yana gaskata labarin mu'mini anan yu'minu billahi yana da imani da Allah imani ne yarda da cewa Allah ta'ala shi yake masa wahayi yake aika masa da wannan alqur'ani kuma ya yi imani da abinda Allah yake bashi labari sannan kuma yana yarda imani na biyu shine yarda da labarin da mu'mini suke kawo masa wa yu'minu lil mu'minina ma'ana yana gaskata labarin mu'mini a fakaice ana nuna cewa abinda kuke kawo wani labari ko muna muka yi manzon Allah ba ya gaskata ba amma dai yana karbani ishuwe kyale ku Allah ne zai hukunta ku shi na shi dama ya isar da sako ne abinda Allah ya ce ya isar yake isarwa kun karba kun yi imani kun yi aiki da shi sakamakon ku yana wajen Allah kun ki imani kun ki fita yaki kun kawo ƙarya an zari wanda yake ba na gaskiya ba ya kyale ku da Allah din Allah ne zai muku hukunci amma idan mun bane suka kawo labari yana gaskata labarin su domin ya san ba za su yi masa ƙarya ba ko kuma munafikai da ma labarin ku ba labari ne na gaskiya ba to anan kaga da aka ce yu'minu lil mu'minina ana nuna cewa abin da mu'mini suke faɗa shine gaskiya to munafikai kuwa ba sa faɗan gaskiya da ma ba ai daga cikin sifa ta munafikai faɗan gaskiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama daga cikin sifofin munafikai shine idza haddatha kadhaba saboda haka in sun faɗi magana an san cewa ba gaskiya bace amma me yasa manzo Allah yake sauraron maganar su saboda shi mai isar da sako ne duk wanda bai yi imani ba ya saba wa Allah to manzo Allah yana kyale shi da hukuncin da Allah ta'ala zai yi masa kamar yadda aya ta gaba za ta bayyana ba saboda haka Allah ta'ala ya ci gaba da cewa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga masu imani daga cikin ku ta fuskar cewa suna karba abin da yazo musu da shi na gaskiya suna aiki da shi kaga sun samu tsira kenan su kuma munafikai sai ya zama ba su karbi gaskiyar da manzon Allah yazo da ita ba sun yi kafirci sun koye a cikin zuciyarsu ya ba su imani ba to su sakon manzon Allah bai zama rahama gare su ba domin hujja ce a kansu manzo Allah ya zo musu da sako daga Allah sun yi imani to rashin imanin nasu ya zama zuwa manzo Allah gare su bai zama rahama gare su ba saboda me ba su yi imani ba za su shiga mutane a gobe kiyama saboda haka shi rahama ne ga masu imani wanda suka karbi sako suka yi aiki da shi sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi amma su munafikai bai zama rahama gare su ba ta fuskar cewa ba su yi imani da abin da ya zo da shi ba tunda ko ba su yi imani ba to kaga makomar su ita ce wutar jahannama a gobe kiyama والذين يدعون رسول الله ولن يسكتوا تلما زن الله ده مغنى ده اي من توا فتير مغنى ده منافقين سكي فلا لهم عذاب اليم سنا ده عذاب ميردي ابو بكر ياما ان سكا مود الله بس ابن سكي اي كتاوا ده توتر ده زن الله صلى الله عليه وسلم نجين جنا مسا ابن دكي ده اي لوكاتين ده يزو ربا صدقه سكا تي بي ادلشي كاغا وند اي بو دون باب وند يم زن الله ادلشي صلى الله عليه وسلم انا كما sun ki fita yaki sun kawo hanzari na ƙarya manzo Allah ya ce ku tafi shi kenan kuma sun da suna ce ai shi wannan duk abin ma da aka faɗa masa ma ai yana karba suna nufin cewa baya tantance kaga wannan tutarwa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka waɗannan masu aikata wannan tutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama suna da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama sai Allah ya ci gaba da ba da labari akan waɗannan mutane irin da bai wanda su munafukai kenan ya halifuna billahi lakum su waɗannan munafukai dai idan sun zo wajen mummune sai sun ƙarin tsuwa da Allah suna nan tsuwa mummune cewa dai ai su suna tare da su sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da Allah da ma'aiki sun suna tare da mummune da yurduhum suna yin haka ne don su nemi yarda ku ma'ana ku sau jiki da su domin idan da sun ce ba su yi imani ba ai ba za ku yarda da su ba ba za su shigo cikin ku to amma tunda suna so su biyo cikin ku su zauna tare da ku sai su rika gaya muku wannan amma a harshe ne a fatan baka a zuciyarsu ba su imani ba sun fadin haka ne da yanzu kun dan siyar da ku ya ku mummune dan ku yarda da su amma sun manta cewa ko in ba kun yarda da su ba abin da za ku yi sa iyaka na duniya ne in kun yarda da su ma'ana ku ja ku yi mu'amala ku ku saka musu fuska da makamantan su iya wannan amma a lahira an ba su imani da Allah ba za ta gamu da Allah ta gamu da azabar Allah shi yasa Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu da suna iya ganewa waɗannan munafikai da Allah da ma'aikinsa su ne suka fi cancanta su ne niyyar da su ma'ana ta niyyar jar Allah ta yin abin da Allah ya aiko manzon Allah ya aiko manzon Allah da shi su karɓa su yi aiki da shi in sun yi haka to manzon Allah zai yarda da su kuma Allah ma zai yarda da su ai walhalu anna Allah ta'ala wa rasuluhu ahaqqu bil irda alhali Allah da ma'aikinsa sun ka mutuncanta a nemi yarda su ba wai suna rantsuwa mummune suna cewa wallahi muna tare da ku ba wannan rantsuwar ta su ba za ta yi musu amfanin komai ba ba za ta yi musu amfanin komai ba amma da sun nemi yardar Allah ma'ana ta yi imani da Allah suka nemi yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yarda da abin da ya zo da shi da gaskatawa da bashi ma'ana gudunmawa domin ya isar da saƙon Allah da hakan shi ya fi musu ma'ana shi ya fi musu alheri in kanu mu'minina inda gaske sun yi imani da Allah inda gaske sun yi imani da Allah to Allah ake neman yardarsa domin abin da ake yi duka Allah shi yake sakayya amma dan kai ka zo ka nuna mummuni cewa kai mutumin kirki ne kai mai imani ne wannan ba zai amfana da kai komai ba idan hakikanin gaskiya a zuciyarka babu imani ba zai amfana komai ba to saboda haka Allah ta'ala yake nuna musu cewa su dawo su yi imani da Allah kuma su nemi yardar manzon Allah wajen yi masa biyayya cikin abin da Allah ya aiko shi da shi in sun yi haka wannan shine alama ta gaskiyar imani shi yasa Allah ta'ala ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina in har da gaske mummunai ne su nemi yardar Allah su nemi ainihin yardar manzon Allah wajen yi masa biyayya bisa abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi in sun yi haka to wannan shine sun gaskata cikin imanin da suke faɗa akan harshen su kuma hakikanin gaskiya ba su yi imani ba domin Allah ya ƙaryata su cewa ba masu imani ba ne suna faɗan wannan ne kawai don su nemi ainihin inda za su zauna a cikin mummunai tun da dai suna cikin mutane ba za su yarda su nuna cewa su ba su yi imani ba amma a zuciyarsu ba su yi imani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa alam ya'lamu shin ba su yi sani ba waɗannan munafikai annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu cewa duk wanda yake fito na fito da Allah yake sabawa Allah yake sabawa manzon Allah fa anna lahu nar jahannama cewa makomarsa tabbas ita ce wata jahannam khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin ta in ya shiga wannan wuta kuma shiga wutar jahannama Allah ya ce wa zalika ko kuma zalika al-khizyul azim wannan shine kaskanci wanda yake mafi girma wannan aya tana da alaka da ayar da ta gabata ta fuskar cewa dalilin da yasa suke neman yardar mummune shine ba sa san kaskanci domin duk wanda ba musulmi bane idan yana cikin musulmi ya bayyana shi bai imani ba to ai ba za a yarda da shi ba ba za a sauke da shi ba ba za a ja shi a jiki ba akwai wata iyaka tsakanin mai imani da mara imani to ba ta san wannan kunyar ba san wannan kaskancin zai ce sun yi imani sun manta cewa kaskanci da za su samu a wutar jahannam shi yafi girma fiye da wanda suke gani na duniya abinda ba ta so a nan duniya shine kaskanci shi yasa sai su rika faɗa da bakin cewa sun yi imani sai Allah yake gaya musu shin ba su sani ba ne cewa kaskancin da wanda ya shiga wutar jahannama zai gamu da ita ya tafi girma fiye da duk wani kaskancin da mutum zai gamu da shi a wannan rayuwar duniya to ai gwandama in suna son su tsira su gyara imaninsu domin duk abin da za su yi a duniya a yarda da su ba zai amfana su komai ba in sun je lahira Allah ta'ala ya san abin da yake cikin zukatansu shine fadin Allah ta'ala alam ya'lamu shin ba su yi sani ba ne waɗannan munafukai da suke ƙoƙarin neman yardar mummunai a duniya don su sun yi imani annahu man yuhadidu Allah ce wanda yake saba wa Allah yake fito na mutu dokar Allah bai yi imani da Allah ba wa rasulahu bai kuma imani da manzon Allah ba yake ma jingina manzon Allah aibu cewa wanda yake aikata wannan fa anna lahu nar jahannam makomarsa a gobe kiyama shi tace wata jahannama khalidan fiha kuma in ya shiga ciki ba zai fita ba zai dawwama a ciki kuma wannan shiga wutar jahannama zalika al-khizyul azim wannan ne kaskanci mai girma kamar ana jan hankalin cewa su dawo su gyara in ba sa san wannan kaskanci kuma ana gaya musu cewa abin da suke tambayi na kaskancin duniya cewa kaskanci ne ba komai bane in akwata ta da kaskancin da wanda ya shiga wutar jahannama yake fuskanta saboda haka su nemi gyara imani su dan tsira daga wannan kaskanci da za su samu su gamu da shi a gobe kiyama in sun shiga wutar jahannam. Sannan sai Allah tabaraka wataala yake bayyana halaye da dalilan munafikai na yadda suke takatsantsan suna cikin tsoro a wannan zamani na cewa Allah ta'ala zai tona musu asiri. Na ayoyi da malamin karanta guda uku suna bayani ne dai game da halayen munafikai da irin yadda suke ba su yi imani ba kuma suna kokari wato su aibanta masu imani, kuma yana daga cikin tonan asirin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gare su a cikin wannan sura mai albarka, suratu Tawba. Wannan aya ta farko da malamin karanta, fadan Allah ta'ala ya hadarul munafiquna, munafikai suna yin takatsantsan, ma'ana suna tsartsar a cikin zuciyarsu cewa ne an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubi, kada Allah ya saukar da wata sura wacce za ta yi bayanin abin da ke boye a cikin zukatansu, domin abin da ke boye a zukatansu ba abu ne mai kyau ba, shine kafirci da Allah, kin manzon Allah, kin mummune, kin addinin musulunci, shine abin da yake boye a zukatansu. Amma a zahiri kuma suna nuna su masu imani ne, suna nuna su masu kauna ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mummune, amma ba haka ba ne. Saboda haka suna takatsantsan, suna karkar, suna tsoron cewa kada Allah ya saukar da wata sura da za ta yi bayanin abin da ke boye a cikin zukatansu. Sai Allah ta'ala ya ce qul istahzi'u, ka ce da su ku ci gaba da abin da kuke aikatawa na izgili, innallaha mukhrijum ma tahzarun, abin da kuke kiyaya kuke tsoro din nan fa ku sani Allah zai bayyana da shi, zai fitar da shi fili kowa ya gani. Sai Allah ya ce la ta'tadiru, kada ku ba da hanzari, qad kafartum ba'da imanikum, domin kun riga kun kafarta ko da a can baya kun ce kun yi imani, to abin da kuka aikata yanzu ya sa kun fita daga imani, kun kafarta ba da imani kun bayan kun yi imani. Inna bu an ta'ifatin minkum wala in sa'altahum, in aka tambaye su, wala in sa'altahum, in aka tambaye su me yasa kuke aikata abin da kuke aikata, me yasa kuka faɗa abin da kuka faɗa, domin an kai wa manzon Allah labari sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da munafikai suke faɗa, da kai wa manzon Allah labari suka yi maza suka je suna ba da hanzari cewa a'a mu ba haka muke nufi ba, shine Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum, in an tambaye su game da abin da suka faɗa, la yaquluna, sai su rika cewa lamun din nan wato lamun ce ta kasancewa wallahi abin da za su rika cewa ko taukidi akan abin da suke wato su munafukan suke koyewa a zuciyarsu, suna cewa inna ma kunna naqulu wa nal'abu, abinda aka ce mun faɗa ai ban faɗa don komai sai don wato muna zance ne irin na wato mutane da suke halin tafiya ana kokarin daidaiwa kai kewa, muna zance irin na hira na tafiya, in ana halin tafiya akwai gajiya sai a riƙa hira, inna ma kunna naqulu wa nal'abu, muna wasa muna raha, shine abinda muke yi. Sai Allah ya ce a gaya muku kul, kace da su ya kai manzon Allah, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'una, abinda kuke faɗa din nan wanda aka kawo labari, kace da su da ayoyin Allah, da Allah shi kansa, kul abillahi wa ayati, da ayoyinsa wa rasulihi, da manzansa, kuntum tastahzi'una, kuke izgili, domin abinda kuke faɗa izgili ne ga Allah, izgili ne da ayoyin Allah, izgili ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce la ta'tadiru, kada ku bada hanzari, kad kafartum bada imanikum, abin da kuka faɗa din nan ya furta ku daga musulunci, kun kafirta bayan da kun yi imani, innahu an ta'ifatin minkum, koda zabi abuwa game da wani shashi daga cikin ku, nu'adhib ta'ifatan, wani shashi ko sai mun mutu azaba, bi annahum kanu mujrimin, saboda sun kasance masu laifi, abin da suka aikata babban laifi. Wannan aya fadin Allah ta'ala, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab, an rawaito cewa daga Abdullah dan Umar cewa lokacin da aka yi tafiya yakin Tabuk ne munafukai, bayan an ayya da zango an sauka sai suke hira tsakanin suke jama ra'ina mithla qurra'ina haula, wallahi mu ba mutane irin waɗannan abokan tafiyar ta mu qurra'u ba, ma'ana makaranta suke da awatu masu karatu ne, suke da awatu masu imani ne, suke da awatu mutanen kirki ne, mu ba taɓa ganin irin waɗannan mutane. Yace la arghabu tunan wala, yace akdabu alsinatan wala ajbun inda liqa, ba mu taɓa ganin mutanen da suke masu kwaɗayi ba, arghabu tunan masu sakin cikin an ka abinci su ta ci ba, sannan masu zance masu faɗan magana wacce ta ba ta gaskiya ba, akdabu alsinan wala ajbun inda liqa, ko ba mu ga mutane masu ragwanta yayin gamuwa a yaki ba, amma kuma su suke da aure mutanen kirki ne, haka suke faɗa mana ba, ma'ana suna jingina sabon manzon Allah wannan sallallahu alaihi wasallam, suna cewa su ba su taɓa ganin irin mutane ba makamantar waɗannan, in an ka abinci ga su ne kan gaba wajen ci, an yi magana suna faɗan magana da ciki ba haka ba, suna ƙarya, sannan an ja daga a wajen yaƙi suna ja da baya, wannan wani irin mutane ne, alhali suna da awaci na cewa su ne masu imani, suna faɗa wannan magana. Lokacin da aka yi wa manzon Allah wannan labari, kafin ma a je a isar da labarin ga manzon Allah, sai ga aya ta rigaya ta sauka. Allah ta'ala yake gaya waɗannan mutane, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke iski ne kuke faɗa wannan magana, wannan ai babu hanzari a wajen ku, la ta'tazir, ba ku da hanzari a wajen Allah, kad kafartum ba'da imani, in ma da kun yi da aure kun yi imani yanzu kun kafirta, wannan abin da kuke faɗa kafirci ne, abin da kuke faɗa kafirci ne. Wato su waɗannan munafukai suna zama a guraben zaman suna faɗan maganganun munana game da Allah da ma'aiki da addinin Allah da sahabbai, suna faɗan muggan maganganu, shi yasa Allah yake cewa suna kuma takatsan san, suna faɗa suna jin tsoro, ya hadarun munafiquna, suna jin tsoro, suna jin darrarantu an tunazzala alaihim sura, kar a saukar da wata sura a kansu, ma'ana a saukar mummunai bayanin irin abin da ke boye a cikin zukatansu, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, a ba da labarin abin da ke boye a zukatansu, irin wato wannan makirci da kaidi da kiyayya da ke zukatansu, ba sa iya bayyanawa ne a fili, saboda sun san cewa in sun bayyana to za a ware, domin ba za su shiga cikin mummunai ba, ba wanda zai yarda da su, sai sun ka boyewa suna faɗa a gefe. To amma abin da suke faɗa Allah ta'ala gashi yana tuna musu asiri, yana bayyanawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana bayyana mummunan irin ɗabi'un munafiki, shine irin wannan mummunar magana da suke jinginawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a fakaice suna nufin manzon Allah ne da wannan magana, suna nufin manzon Allah ne da wannan magana, shi yasa Allah ta'ala sai yake cewa a gaya musu da Allah da ayoyinsa, da Allah da ayoyinsa, da manzon Allah da mummune suke izini suke faɗa irin wannan magana, wannan ya nuna babu imani a zukatansu, ba mutanen kirki bane, kuma irin waɗannan munafukai dama Allah ya faɗa suna koye abin da ke zukatansu, amma Allah yana tona musu asiri, shine faɗin Allah ta'ala wala ta'rifannahum fi lahnil qawli, zaka gane su wajen karin maganarsu, wajen karkata harshensu, abin da ke zuciyar su wata rana sai ga ya fito fili, ko da suna koyewa, to irin wannan ne sun ɗauka babu wani mummuni tare da duk taron munafukai, suna faɗa sai aka ce wallahi sai mun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana koyin haka suka yi maza suka je wajen manzon Allah, suna ba da hanzari suna cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab, wasa muke yi irin magana ce ta matabiya, in tafiya ta yi abin nan tsanani, mutum yana buƙatar yi hirar da za ta ɗebe masa kewa, kawai abin da muke yi ba wai muna nufin kaza ba ne, suna wato kaucewa bisa abin da Allah ya riga ya tona na asirinsu, cewa ga abin da suke faɗa ba su yi imani da Allah ba. To shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya musu cewa a gaya musu wannan abin da suka bayyana suka faɗa yana daga cikin abin da yake warware ne imani,
ko da da a baya sun yi da'awar sun yi imani wannan maganar ta warware musu imani rinta ce izgili da Allah izgili da ayoyin Allah izgili da manzon Allah izgili da mu'mini yana fidda mutum daga musulunci yana cikin nawaqidul islam shi yasa Allah ta'ala yake la ta'tazibu ba ku da hanzari ba ku da abin da za ku bar ba ku da abin da za ku bar kad kafartum ba'da imanikum in ma kun yi imani a baya wannan magana ta ku ta sanya cewa kun kafirta kun kafirta kun bar imani ba'da imanikum amma duk da haka Allah ta'ala ya bude muku kofa ta tuba yace inna abu an fa'ifatin min wanda ya tuba ya gyara ya daina wannan dabi'a ta munafirci ya dawo imani da Allah yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai masa abuwa ya bai masa amma duk wanda kuma ya zamo ya ci gaba da aikata wannan laifin to shine nu'adhib fa'ifatan zamu azamu yi masa azaba bi annahum kanu mujrimin saboda ni irin wannan aiki mujrimi ne mai laifi ne babba wanda yake izini da Allah yake izini da ayoyin Allah da manzon Allah da kuma mu'minai wannan ba karamin laifi bane laifi ne wanda yake mai girma saboda haka wannan abin da suka aikata yana daga cikin me nawaqidul islam yin izini da addinin kuma alamomi na munafikai kenan raina sha'irul islam ko sha'irullah suna kaskantar da alamomin addinin Allah yanzu waɗannan bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba yadda tun a Makka da aka fara da'awa suka imani kuma suka sha wahala har suka hijira su zuwa Habasha saboda kuntata musu da aka yi duk da haka ba su bar imani ba suka tafi Habasha suka dawo suka kuma komawa daga nan suka dawo Madina sannan suka ci gaba da ainihin wato taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen jihadi da bashi kariya da wato isar da sakon Allah da makamantar wannan da kuma ba da dukiyarsu da jininsu wajen ba da kariya ga addinin Allah da manzon Allah duk yanzu wannan abin da suka yi ba alheri bane amma munafikai sai suke aibanta su shi yasa duk wanda yake aibanta sahabban manzon Allah munafiki dalili saboda so yake ya bata sum'a ta da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayin Allah da suka imani da shi ma ba mutanen kirki bane alhali shi ne ba mutumin kirki saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suka yi na imani da Allah Allah ya yabe su a gurabe da yawa a cikin alqur'ani kuma ya musu alƙawari na gidan aljanna amma su munafikai aikin su shine aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fakaice kuma abinda suke nufi aibata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali ka ji abinda suke faɗa me suke nufi cewa wai sahabbai an ka abinci sun fi kowa cin abinci in an faɗi magana sun fi kowa ƙarya in aka je yaƙi sun fi kowa ja da baya to ai wannan ƙarya suke zahiri ma ya nuna ba haka bane su munafikan su ne dai masu wannan tsohon su ne masu wannan tsohon to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su da mujrimai masu laifi kuma laifin ma babba kuma duk wanda ya izgili ya aibanta ko dai addinin Allah ko mummunai ko ya aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta ya bar addini ko da ya da'awa ya imani shi yasa Allah ya ce la ta'tazibu qad kafartum ba'da imani duk wani abu na addini bai halatta mutum ya izgili da shi ba kuma sahabban manzon Allah alama ce ta addini domin su ne waɗanda wato suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka isar da wannan addini har ya iso zuwa yau har kuma zuwa ranar da Allah ta'ala zai nadi ka to duk wanda ya aibanta su a fakaice su yake aibanta addini domin su suka isar da addini idan ka ce ba mutanen kirki bane me kake nufi kenan in ka ce makaryata ne me kake nufi kenan abin addini suka zo da shi kenan ba gaskiya ba kuma ka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarbiyyar da ya musu bai iya ba bai ma yi musu tarbiyya ba to shi yasa duk wanda yake izgili da addinin Allah munafiki ne ko yake izgili da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yin hakan kafirci ne duk wanda ya fito ya aibanta wani cikin sahabban manzon Allah ya kafirta yana daga cikin hujjar da Imam Malik yake ganin duk wanda yake zagin Sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali da matan manzon Allah ya kafirta saboda me ai ga waɗannan da suka aibata sahabban me Allah yake so la ta'tazibu qad kafartum ba'da imanikum kuma izgili suka yi ka ji maganar suka faɗa to sai Allah ya ce sun kafirta sun bar addini da wannan magana ta su to duk wanda ya buɗe baki ya aibanta sahabban manzon Allah ya kafirta ya bar addini kuma munafiki sai Allah yake bayyana sunan munafikai yace wal munafiquna
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقي ماذا ده منافقي ماذا شاشن كده كشاشة إيكي بعضهم من بعض أي متشابهون في صفة النفاق والأفعال القبيحة سنية كمن تيتينيا وجن صفر منافرسي واتو أي أي كتعيكي نمنافرسي ده كما أيوكا مونانا وانا يكي نونا مكة منافرسي بيتيا كده يكسم ماذا بحد ماتا أفهم منافقي ماتا ونسيكي kokarin bata addinin Allah a cikin yan uwan su mata su ko wadannan suke yawo a cikin maza saboda haka munafikai maza da mata ba abuhum min ba shashin su yana kamanceceniya da shashi wajen munafarci da kuma munanan ayyuka daga cikin aikin su shine mai ya'muruna bil munkari suna umanni da mummuna wa yanhauna 'anil ma'ruf suna hana kyakkyawa wannan yana daga cikin sifofin munafikai wa yaqbiduna aydihum kuma suna baki hannayen su gabarin bayar da haƙƙin da Allah ya ce a bayar na zakka da kuma infaki fi sabilillah kana so ka san sifar munafikai to ga Allah ya bayyana sifar su shine ya'muruna bil munkar Allah ya ce ai umanni da kikkiawa su kuma aka ce suke suna umanni da mai da mummuna suna goyen bayan munkari da munanan ayyuka wannan aikin munafikai ba su da aiki ce ba wa mai ainihin munanan ayyuka goyen baya da kariya duk yayin da aka ce ga aiki na asha to za su tsaya tsayin daka su bashi kariya duk mai aikata asha za su bashi kariya wannan munafikai ne makiya addini domin abin da suke so a aikata munkari mana munanan ayyuka da yake cin karo da mai tarbiya addini da koyarwa addini duk wanda yake bawa munafirci yake bawa munafikai kariya to ya nuna shi ma munafiki domin aikin munafikai shine mai al'amru bil munkari wan nahyi 'anil ma'ruf akasin abin da Allah yake Allah yana so a umarni da kyakkyawa a hana mummuna su ko munafikai su suke ayi ne ayi mummuna suna hana kyakkyawa ya muruna bil munkari suna umarni da munkari munanan ayyuka wa yanhauna 'anil ma'ruf kuma suna hana kyawawa wa yaqbiduna aydihum kuma suna maki hannayen su gabar me gabar infaki ba da zakka ciyarwa domin ciyar da addinin Allah gaba ciyarwa domin taimakawa ainihin masu ruwan duk ba sa yi duk ba sa yi don musu imani da abin da Allah yake umarni da shi shine Allah ya bamu labarin sa a cikin suratu al-munafiquna hum alladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfudu duk wanda yake wajen manzo Allah kada ku taimake shi kada ku bashi taimako cikin masu rauni har sai sun watsa sun bar manzo Allah me suke nufi kenan kada a zauna a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa tarwata a bar ma'aikin suna ganin cewa an taimaka musu ai za su ci gaba da zama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqbiduna aydihim an kulli khair suna rike hannayen su gabarin aikata dukkan alkhairi ba da zakka yin sadaka infaqi fi sabilillah duk ba sa yi maruwata ne su munafikai sai yace Allah ta'ala yace nasullaha fa nasiyahum ai sun bar Allah sun bar tafarkin Allah nasu wa taraku an yataqarrabu ilayhi bi ta'lim sun wato bar neman kusanci zuwa ga Allah da aikata alkhairi fa nasiyahum si Allah kuma ya kyale su yace tarakahum min rahmati si Allah ya kyale su daga rahamarsa shi ma ba su ba rahamarsa babu falalarsa gare su kamar yadda su ma suka juye baya ga addinin Allah suka juye baya ga barin alheri to Allah ma ya kyale su ba su ba samun rahamar Allah shi yasa a ranar alkiyama Allah zai ce wa qila al-yawma nasakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada yadda kuka kyale a duniya kuka ce ba ruwan ku nan ta shi kiyama din ba ruwan ku duk abin da zai faru ya faru kuka yi watsi da addinin Allah kuka yi watsi da abin da aka umarce ku to Allah ta'ala shi ma a ranar alkiyama zai kyale ku ku tafi a cikin dimuwa da kuma rashin mataimaki nasullaha fa nasiyahum sun kyale addinin Allah sun kyale hanyar Allah sun yi watsi da ita Allah ma sun kyale su da rahamarsa ba su ba rahmar Allah innal munafiquna humul fasiqun lalle munafikai sune fasikai mana wadanda suka yi tawaye ga Allah suka ki bin hanyar gaskiya
munafikai lalle mutane ne wanda suke fasikai wanda suke fita ga barin yin da'a ga ubangiji bayan ga abin da Allah ta'ala ya umarce su sai suke aikata akasin haka Allah yana umarni da cewa inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar amma su kuma akasin suke umarni shi saboda haka sun bar hanyar Allah innal munafiqina hum fasiqun lalle munafiqai sune fasiqai inji Allah tabaraka wa ta'ala sune masu tawaye da barin hanya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa'adallahu
al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah wa lahum 'adhabun
ga makomar munafikai Allah ta'ala yake cewa wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawari wa'adallahu su wadannan munafikai ne maza da mata da ma kafirai wadanda ma basu imani ba kwata kwata wanda suke bayyana kafirci duk Allah zai tattara su nar jahannam alkawarin Allah ne zai tara su a wutar jahannam ita ce makomar su khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin wuta anan kaga an ce za a hada su da kafirai duka a wancan ayar kuma Allah ya ce su munafikai ma makomar su ma kasa yake ma da kafirai innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar suna karkashin wuta ba ma tare da kafiran kadai ba ha su suna kasan ma kafirai a gidan wuta sannan za su dawwama a gidan wuta khalidina fiha hi hasbuhum ita ce makomar su ita ce wato inda za a killace su a cikinta ay kafiyatuhum ita ce wacce za a isar musu da ita uqubatan ya zamo gidan uquba gare su gidan azaba wala anahumullah ko ba iya wannan ba Allah zai nisantar da su daga rahmatsa domin duk wanda yake shiga wutar jahannama ba shi ba rahmat Allah irin wadannan kenan su wannan munafikai wala anahum kuma ya la'ance su ay tarajahum wa ba'dahu min rahmati ya kore su ya fita su daga rahmatsa walahum adabu muqim kuma suna da azaba madawwamiya wacce ba za ta bar su ba har abada ma'ana ko kiftawar ido ba za a sassauta musu ba in sun shiga wuta za a yi musu azaba kuma wannan ita ce makomar su nan ne inda za a aje su dawwama har abada inji Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bayyana cewa wannan dabi'a ta munafici ba iya a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadai take ba waɗannan munafikai da Allah yake ba mu labari an yi irinsu a baya a zamanin wasu annabawa waɗancan ma sun fi waɗannan ba wato abin nan ƙarfin jiki da kuma tarin dukiya da ƴaƴa amma su ma Allah ya halakar da su bare waɗannan wanda suke fuskai waɗancan ba shine Allah yake ba mu labari na munafikai da aka yi a zamanin baya a cikin waɗancan annabawa kan ladina min qabli a halin waɗannan munafukai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗancan na baya sai kuma wancan na baya din sun ma bi waɗannan wato ƙarfin jiki da kuma tarin dukiya da daya amma su ma Allah ya halakar da su don ya nuna maka cewa waɗannan ma yadda aka yi da waɗancan haka Allah zai tafiyar da waɗannan gashi sai dai a karanta labarin sai can suna ga wutar jahannama bisa aikin da suka aikata gashi ana karanta labarin kuma ayoyin sun sauka ne suna ji ana karanta musu waɗannan ayoyi domin mai domin jan hankalinsu zuwa ga tuba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kal ladina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku kamar wadda suka gabace ku ma'ana cikin ayyuka na munafirci ya ko munafikai wato Allah yana magana da munafikai na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ga musu cewa an taba yin irin ku a zamanin baya a zamani na annabawan baya abinda kuka aikata sun aikata irin sa amma su kanu ashadda minkum kowa sun ma fi ku karfin jiki mana halitta su ba irin ta ku bace wa akthara amwalan wa aulada kuma sun fi ku yawan dukiya da yaya wannan me yake nunawa yana nuna daga cikin sabubba ne wannan munafiki shine jin mutun yana da wata isa na wani abu ko dai yana da karfin jiki ko yana da tarin dukiya da yaya yana ganin shi ai ba zai yi imani ba kuma ba wanda ya isa da shi to sai Allah ya ce ku saurara ku jiya ku munafiki cewa waɗanda suka gabace ku a irin wannan tabi'a kanu ashadda minkum quwwa sun fi ku karfin jiki in kuna jin cewa ku masu karfi ne shi yasa kuke abin da kuke aikatawa na baya sun fi ku karfin jiki wa aktsara amwalan wa aulada ko sun fi ku yawan dukiya da yaya idan wannan ne dalilin da yasa kuke aikata abin da kuke aikata kuna ganin babu wanda ya isa da ku kuna da tarin dukiya kuna da yaya to ku sani wanda suka gabace ku sun fi ku dukkan wannan fastamta'u bi khalaqihim suka yi wato istimta suka ji dadi suka hule da irin rabon da Allah ya ba su na wannan karfin jiki din da kuma tarin dukiya da yaya kamar yadda kuma kuke aikata haka din fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqihim kuma ga kuna irin abin da suka aikata shi kuke aikatawa ai fa antum ayyul munafiquna almu'asiruna li muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadawtum hazwahum irin abin da suka aikata shi kuke yi shine kuna ganin kuna da dukiya kuna da yaya kuna da lafiyar jiki kuna yin abin da kuke so na jin dadi kamar samta alladina min qablikum bi khalaqi irin yadda wadannan na baya su ma suka rudu saboda karfin jikin su saboda tarin dukiyar su saboda yayan su saboda abin da suke da shi na mulki suke ganin babu wanda ya sani su saboda haka suke aikata abin da suke so wa kuntum kalladhi qadu kuka kuda cikin addinin Allah kuna fadan maganganu na san ranku irin wannan magana suke fada suna cewa wai sahabbai ba su ga mutanen da suke argabu tunan masu katin ciki ma ba san a ci ba irin waɗannan masu ƙayyar zance masu ragwanta in an je yaki wannan ai magana ce ta suka a cikin addini ba kuntum kalladhi qadu kuka ninga kutsawa cikin addini ودخلتم اشد الدخول في ايذاء الله ورسوله كنا توتد ده الله ده منزل الله توتد ده الله شيء ايمن تعدين الله ده توتد ده منزل الله ده ممنين كنا سوكا a cikin addini kalladhi khadu irin yadda suka yi a can baya ulaiika irin wadancan mutane masu aikata wannan abin da aka bayyana hadithat a'maluhum fid dunya wal akhirah imma sun yi aikin alheri a baya Allah ya ce hadithat a'malu aikin su ya rushe Allah ba zai karba ba ya rushe ayyukan su ya lalata kuma aikin da suka yi ya lalace a duniya da lahira ai batalat hasanatu ayyukan su na alheri sai Allah ya rushe a duniya ma ba su da kima haka nan a lahira kuma za su gamu da azabar Allah wa ulaika humul khasirun kuma sun yi hasara tunda ayyukan su ya lalace sun aikata abin da ya rusa dukkan ayyukan su na alheri a duniya da lahira a duniya da lahira mana a duniya Allah zai gadar musu da kaskanci abinda suke da shi na takama Allah zai wato tankwabar da wannan takamar ta su zai kwabar da ita ba suna jin suna da karfin jiki ba Allah zai gadar musu da cuta su zama kaskantattu ba suna ganin suna dukiya da yaya ba Allah zai tafiyar da dukiyar kuma ya lalata musu daidaita yaya su zama kaskantattu a duniya a lahira kuma Allah dama tunda ya rusa aikin su a duniya a lahira ma kuma su ita ce wuta shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ulaika humul khasiruna sune wadanda suka yi hasara duniya da lahira ba su samu duniyar ba kuma lahira ma sun yi hasara qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahtamuna annahum yusinu sunna suna ganin abin da suke abu ne wanda yake mai kyau sun dauka wannan abin da suke yi ai ba abin da zai same su to sai Allah ya ce a'a tun a duniya sai Allah ya yi musu azaba mana ya gadar musu da kaskancin da suke kokarin koyewa ba za su suke kauce mata to Allah sai ya gadar musu da wannan kaskanci a lahira kuma kuma su ita ce wuta kuma sun yi hasara duniya da lahira domin a duniya za a gadar musu da kaskanci a lahira kuma da azabar wuta saboda haka sun yi hasara goma da ashirin kenan kamar yadda ake faɗa Allah tabaraka wa ta'ala sai yake ba da labari ga su ne waɗannan mutane da kuma dukkan wanda zai saurari wannan labarin cewa fa an yi wasu annabawa a baya waɗanda suka ƙaryata waɗannan annabawan ga irin yadda Allah ya yi su a ga duk wanda ya ƙaryata manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi aka fara ƙaryatawa ba an ƙaryata annabawa tun zamanin annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzo ake ƙaryata annabawa saboda haka kuma Allah ya taimaki manzanninsa inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad saboda haka Allah ya taimaki manzanninsa sun isar da sako kuma Allah ya ba da nasara ga masu imani kuma kamar yadda yi ga waɗancan da baya haka zai yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba shi nasara addinin annabi sallallahu alaihi wasallam zai isa duk inda waɗannan munafikai ba su kokari suke suka cewa sun yi sun maida addinin baya sun lalata addinin amma wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura walau kariha alkafiruna sun yarda suna ganin za su yi duk abin da za su yi su lalata addini amma Allah bai yarda ba Allah shi kuma sai ya ciyar da addinin su kamar yadda yake muke a halin yau ka duba dai kaskancin da musulmai suke ciki amma kuma cikin hikimar Allah addinin kuma ya zuwa yake gashi musulman dai suna da rauni saboda raunin imani amma addinin fa cigaba yake da yaduwa cigaba yake da shiga addini cigaba yake da tsonewa makiya addini ido sun rasa ya za su to wannan ya nuna maka alkawarin Allah shine sai Allah ya alkawari sai ya ciyar da addini ta gaba ko da waɗannan munafikai ba sa su ko da waɗannan kafirai ba sa su sai Allah yake ba da labari game da waɗancan annabawa na baya da yadda munafikai da kafirai suka yi ta kokarin su kawo musu cikas amma Allah ya ba su nasara addinin Allah ya samu ɗaukaka Allah yace alam ya'tihim
ya'tihim nawul ladina
gargaɗi ce ga waɗannan munafukai da makamantansu wanda suke kafirci suke buce cewa addinin Allah kuma suke ƙoƙarin yaƙar addinin Allah wato Allah ta'ala yake gargaɗa su cewa alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim shin waɗannan da suke wato aikata munafunci suke zagon ƙasa ga addinin suke zagon ƙasa ga manzon Allah da addinin musulunci shin labari bai zo gare su bane naba'ul ladina min qablihim labarin waɗanda suke gabaninsu al'ummomi da aka yi a baya sai Allah ya bada labarin al'ummomi da larabawa suke da labarin su domin duk wanda aka ambata a cikin wannan ayar suna kewayen Sham ne da Iraki da Yemen a nan area aka yi su su ne wa qaumi nuhin mutanen annabi Nuhu alaihi salam wa adin da adawa wa samuda da samudawa wa qaumi ibrahima da mutanen annabi ibrahim wa ashabi madyan da mutanen annabi shu'aib ashabu madyan wal mu'tafikat da mutanen annabi lut wanda Allah ya kifar da su shin labarin waɗannan al'ummomi bai je bane ga waɗannan munafikai da mushrikan abinnan kafirin larabawa mutanen annabi nuhu wanda Allah ya halakar da su da at-tuban mutanen ad wanda Allah ya halakar da su da iska mai tsanani samud wanda Allah ya halakar da su da sayha da tsawa mutanen nabi ibrahim da suka yi kokarin kona shi amma Allah ya tseratar da shi ya halakar da waɗannan mutane na zamaninsa da mutanen madyan shi ne mutanen nabi shu'aib alaihi salam da al-mutafikat wanda Allah ya kifar da su mutanen annabi lut ba da duk waɗannan a kewayen waɗannan garuruwa uku suka yi rayuwa sham da iraq da kuma yaman duk anan kewayen suka yi abin nan rayuwarsu kuma duk larabawa suna kai kawo a wannan kewayen suna ganin azar na waɗannan al'ummomi da shin labarin su bai zo gare su bane yadda Allah ya halakar da su gaba daya yanzu sai dai a rika tarihi ana ba da labarin su atattum rusulun bil bayyinat waɗannan mutane duk Allah ya aiko musu da manzanni bil bayyinat da ayoyi da mu'jiza wanda ke tabbatar da cewa annabawa ne da Allah ya aiko annabawa zuwa ga mutane amma ba su yi imani ba sai Allah ya halakar da su baki daya sai Allah ya ce fa ma kana Allahu da ya bi mahu da Allah ya halakar da su Allah bai zalunce su ba sai dai su ne azzalime walakin kanu an kusa mai zalimin su suka zalunci kawun su tai wato ta waye ga manzannin da Allah ya aika mu tai munafirci ta kin yin imani da Allah kuma a karshe ne makomar su kasance shine halakarwa da kuma shiga wuta to saboda kaga wannan aya kamar gargadi ce ga waɗannan munafikai ku daina abin da kuke aikata in ko ba haka ba abin da ya samu wadancan zai same ku kuma kuna ganin labarin sa kuna jin labarin sa kuna ganin alamomin inda suka yi rayuwa saboda ku kiyaye kamun Allah gargadi ake musu sai Allah ta'ala ya gargade su yace halakar da waɗannan da aka yi su ne azzalimai suka zalunci kawai shi sai Allah ya halakar su kuma in ba ku yi imani ba ba ku gyara ba Allah zai halakar da ku in kuka ci gaba da yin zalunci shine wannan munafici da suke da kafirci da suka a cikin addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka Allah ke gargada cewa irin waɗannan mutane su zasu inganta imanin su don samu tsira in ko ba haka ba abin da ya samu waɗancan shi zai same su zamu tsaya a wurin akan wannan aya ta 70 insha Allah ta'ala a gobe sai mu tashi aya ta 71 abin da mun karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya ba mu ikon fahimta da kuma aiki da abin da Allah yake gaya mana kuma Allah ta'ala muna tawassuli da sunayensa mafiya kyau da sunansa madaukaka Allah ya ba mu aminci a kasar hali na kunci da ake rayuwa ya ubangiji ka yaye mana ka musanya mana da yalwa ya ubangiji ka sanya mana albarka cikin duk abin da ka ba mu kai mana albarka cikin rayuwar mu ka raya mu akan imani da kai da bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka aminta da mu ka zaunar da mu lafiya ka shirya da shuwa gabanin mu ka ba su mashawarta na kware Allah ta'ala ka shirya mana matasan mu mazan mu da matan mu ka karba ayyukan mu a wannan wata ya ubangiji ka yafi mana kurakuran mu ka jigan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.